بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu albarka ina mana barka da wannan wuni na ranar asabar yau muna 11 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 28 ga watan fabrairu 2026 daga wannan masallaci mai albarka masjidin rayyan dake nan yankin wuye district a cikin birnin abuja inda muka haɗu don yi wa junanmu nasiha da wannan munasaba ta azumin watan ramadan na addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin ibadojinmu wannan haɗuwa tamu Allah ya sanya mata albarka yanda Allah ya haɗa fuskokin mu anan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haɗa fuskokin mu a cikin rahamarsa cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka watan ramadana kamar yadda duk muka sani a yanzu haka har ya ci zango ɗaya bisa uku wato abinda Balarabi ke ce ma as-suluf Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce was-sulufu kathir ɗaya bisa uku a cikin komai ai da yawa wano ba tiri ba kadan bane so already ramadana har ya ci ɗaya bisa uku kamar taken da Allah ya masa cewa ayyamun ma'dudat wasu ƴan ƙididdigaggun kwanaki ne wanda kafin ka ankara za ka kawai su wuce ranakunsa da dararrakinsa da awoyinsa duka suna wucewa cikin wani sauri mai ban mamaki na san anan kusan duk fuskokin da suke nan mutane ne rashidai wanda sun kwana biyu a duniya wasu ma sun haife mu za su iya ba da labarin cewa duk shekara haka za ka gani cewa ramadana idan ya zo sai ka ga kamar ya fi na bara sauri na bara ya fi na bariya to haka dai rayuwa take tafiya wannan wata mai albarka wata ne wanda yake a matsayin makaranta ta sake karɓan horo na bautar Allah ga musulmi kamar yadda Allah ya mushi wato wannan kirarin shahrur ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatun min alhuda wal furqan watan ramadana wanda aka saukar da alqurani a cikin sa shi alqur'anin shiriya ne da kuma bayanin dalla-dalla na hukunce-hukunce ga mutane Allah ya ce faman shahida minkum shahra falyasum faman kana maridan ƙarshe dai Allah ya ce menene amfanin azumi da allakum tattaqun dan ku samu tsoron Allah to ramadana kamar wani training ne wani object training ne wani retreat ne da ake yi ma bayin Allah musulmi wanda zai saman musu da ƙara kusancin alaƙa tsakaninsu da Allah madaukakin sarki kamar a ce mun yi tsawon watanni 11 muna ta rayuwa ga magari muna ta biye ma duniya muna ta sharholiya to lokaci yayi da za a dawo da mu cikin hayyacin kamar yadda yake wa ma'aikata da jami'an gwamnati da sauransu a dinga tura su wato kwasa-kwasai na ƙara sanin makama aiki ko a shirya musu wani taro ko wani retreat dan a dawo da su cikin hayyacinsu dan ai updating din masaniyarsu game da aikin da suke wannan shi yasa ake samun watan ramadana a kowace shekara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana aka ji yana cewa amin 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 sahabbai suka tambaye shi me kake amsawa addu'a haka yace jibrilu ne yazo ya same ni yace Allah ya ce yayi addu'a ne kuma na amsa daga cikin addu'o'in da yayi shine duk mutumin da Allah ya kai shi ya riski watan ramadan amma kuma ya kasa yin abinda za a yafe masa ya kasa yin abinda zai samu gafara Allah to mala'ika zai ce Allah ubangiji ya tsine masa albarka nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ce amin wato saboda yadda kofofin alkhairi suke da yawa da kuma ake kulle kofofin sharri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zaran watan Ramadan ya shiga za a bude kofin alkhairi, kofin aljanna, a rufe kofofin wuta, a kama duk wasu kangarnin shedanu a daddaure su. Saboda mutane suna da wato yancin su yi ayyukan alkhairi ba tare da sun sami tasgaro daga shedan ko kangararrun shedanu ba. To amma a ce duk da haka sai ga wani bawa shi ya kasa utilizing wannan opportunity din, ya kasa istiglalin wannan damar domin yin abinda a ƙarshe zai samu gafara Allah, wannan bai da amfani illa tsine mai albarka. Saboda haka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa wannan sinuwa. Haka wata rana Talhatu dan Ubaidillah ya mafarki, akwai wasu mutane guda biyu da ya bada labarin cewa sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun musulunta. Sai zama ɗaya daga cikin su yana da himma sosai, mutum ne mai ƙwazo. Saboda ƙwazon shi da himmarsa sai aka sa shi cikin rundunar yaƙi, aka tafi jihadi da shi, sai aka kashe shi yayin shahada. Shi kuma ɗayan wanda bai kai wancan himma ba, sai Allah ya masa jinkiri har ya riskin next Ramadana, yayi azumi bayan sallah sai Allah ya masa rasuwa. To Talhatu dan Ubaidillah wannan sahabi ya kwanta bacci sai ya mafarki, sai ya ga waɗannan mutane guda biyu da shi na uku, ya gansu suna tsaye a kofar shiga aljanna. Yace muna nan a tsaye can an jima, sai aka leko aka kira sunan wannan mara ƙwazo din, amma wanda ya riski Ramadana na biyu, aka kira sunan shi aka ce zai shiga aljanna. Can an jima sai aka sake zuwa sai aka kira sunan wancan da ya shahada, sai zama na cewa matsayin da aka baiwa wanda aka fara kira yafi na wannan na biyu. Sai aka ce mishi kai kuma Talhatu, kai ka koma duniya lokacin shiga ka aljanna bai yi ba. Sai kawai ya farka. To da ya farka sai wannan mafarkin ya bashi mamaki. Sai zama na duk inda ya zauna cikin abokansa ko a majalisinsu, sai yana yawan maimaita labarin mafarkin yana ta'ajjubi. Har labari ya juya har ya kuma kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai annabi ya tara sahabbai ya ce musu, naji an ce kuna faɗan labari kaza, kuma har kuna mamaki ku? Suka ce wallahi manzon Allah muna mamaki. Ce to me abin mamaki a ciki? Suka ce to wane da ya fara rasuwa? Mun san ya fi ɗayan himma, kuma mu mun ma san cewa ya mutu mutuwar shahada. Wanda ku ya mutu mutuwar shahada ga matsayin shi. Wala tasbuna lillahi qutilu fi sabilillahi amwatan. Amma kuma mafarkin da Talha yayi sai muke ganin kaman shi wancan da bai mutuwar shahada ba, wanda kuma dama bai kai shi himma wajen ibada ba, kamar ya fi samun daraja. Sai Annabi ya ce to ba kun ce ya samu jinkiri har ya riski wannan Ramadana ba? Suka ce kware ko, yace to wannan riskar Ramadanan da yayi da ibadar da ake a cikin Ramadana ita ce ta bashi dama yafi wancan magani. Yace na rantsa muku da Allah matsayin da ke tsakankanin su kaman fadin sama da ƙasa. So chance da mutum zai samu ya rayu har another Ramadan falala ce da Allah zai ma bawansa, wanda ya mutu kafin lokacin bai same ta ba. Wato ka sake samun wani golden opportunity na sake kusanci da Allah, samun ɗaukaka da alaƙa mai kyau da Ubangijinka. Saboda haka mu ɗauka cewa wannan wata dama ce da Allah ya yi mana baiwa da ita, kuma mu gode wa Allah a kanta. Gode wa Allah a kan baiwar kuma shi ne mu yi aiki tuƙuru wajen ganin mun ci moriyarta. So idan muka kalli ire-iren waɗannan nasoshi da hadisai suna nan da yawa, ba za mu tsawaita faɗinsu ba, za mu ga cewa wato muna cikin wani alheri ne a cikin watan Ramadana. Wata dama ce ta alkhairi wadda ba dole ta maimaitu ba. Na san cewa dukkaninmu ba za mu rasa sanin mutum ɗaya ko biyu na kusa ko na nesa wanda bara an yi azumin nan da shi, wanda kuma ba ya rayu, wanda zai yi fatan ina ya samu damar sake yin azumi ko ƙwaya ɗaya ne, kuma wannan dama ta kuɓuce mishi, kuma mu ma za ta kuɓuce mana wata rana. Ko nan kusa ko bana ko baɗi dai, akwai dai Ramadanan da in ka yi shi kai last one. In fact wannan din ma da kake ciki baka da garantin cewa za ka kai ƙarshen shi. So yaya za mu yi kenan mu ci moriyan wannan dama da muka samu a matsayinmu na musulmi? Mu gode wa Allah a wannan falala da ya mana, da ya ba mu dama muka sake riskar Ramadana da ranmu da lafiyarmu. Su mutanen farko, sahabbai da na bayansu, aka ce sukan daɗe kaman wata shida mutum zai yana addu'a. Tun cikin kaman watan Rabi'ul Akhir zai fara addu'a, ya Allah ka sa mu riskira Ramadana, ya Allah ka sa mu riskira Ramadana, don ganin cewa ya samu wannan dama ta aikin alkhairi. idan watan yayi kuma sai su jingina duk wani abu da suke su zama kawai kamar sun dauki wani hutu na wani aikin duniya na wani harkar rayuwa sai azumin kawai da sauran ibadoji wato su shirin su na azumi ya bambanta da shirin yanzu mun ka tuna cikin sha'aban irin sati biyu kafin ramadan me ya shirin siyan kayan abinci siyan kayan sallah raba kayan abin nan taimako tanadi dai na duniya su kuma tanadin su a lokacin shi ne za su fara yin azumin nafila kamar suna warming up cikin sha'aban annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita azumin nafila cikin sha'aban za su fara karatun alqur'ani gadan-gadan kowa zai dauko mushafin sa yana tare da shi ko da yaushe yana ƙara lallausawa za su fara mayawada bayin Allah haƙoƙin su dake hannunsu wani wanda yake bunka bashi wani wanda ya baka ajiya wasu ayyuka da ka karba na mutane baka ƙara saba a matsayinka na developer na gine-gine ko a matsayinka na tailor ko a matsayinka na bakanike ko a matsayinka na kaza wato ayyukan da kasan cewa za su iya dauke hankalinka daga samun time isasshe a Ramadan sannan waɗanda suke da bayi sai su ba su hutu kuma kana da ma'aikata ka rage musu hours na aiki aka ce shugabanni kuma da sarakuna sukan sa aje a bincika musu gidajen kasu gidan yari sai a duba duk wanda laifin shi karami ne sai a yafe masa ko a mai hukuncin da ya kamata a sallame shi ko a sa mai tarar da zai biya dan da su ci azumi a cikin iyalansu wannan shine preparations din da suke saboda za su zama devoted za su miƙa wuya gaba ɗaya ga al'amarin Allah mu kuma lil asaf zaka ga ba wannan ne ya dame mu ba mun fi damuwa da bi stocking din nan store din mu da kayan abinci mu tabbatar kayan sallar mu da na iyalan mu sun zama ready mu tabbatar mun yi recharging DSTV saboda kallon TV da sauransu abubuwan da za su shagaltar da mu abubuwan da ba za su ba mu wani lada ba mafi karanci a ce sun shagaltar da mu babu alkhairi a cikin su to wani ma har saban Allah zai shirya ba Allah ka tsare saboda haka tariyar da nake so in yi mana anan bayan wannan ɗan karamin muqaddima din shi yanzu da ɗaya bisa ukun watan nan ya tafi to muna da damar da za mu yi makan mu lissafi ga sofa me muka yi sofa so good ko na dan ruruci wani abu na alkhairi a wannan wata a wannan kwanaki 10 yau muna na 11 ko ina sa ran na shiga cikin utaqaullahi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lillahi fi kulli yawmin min ramadana utaqa'u minan nar kowace rana akwai mutanen da Allah yake entawa daga wuta a ramadana wato za a kalli aikin da mutane suka yi a ƙarshen kowane wuni a ga wasu waɗanda suka yi qualify suka samu pass mark shikenan sai a ce to wane da wane da wane mala'iku ku shida daga yau Allah ya enta su wato sun yi baran-baran da yiwuwar shiga wuta ke Allah ka samu na cikin su so mu duba mu ga ayyukan da muka yi ayyukan da za su iya ba mu dama ne musaran cewa to alhamdulillah lalle muna kan right track muna kan tafarki madaidaici ko kuwa mun samu kasala mun samu gidi mun samu tasgaro to sai mu kokari mu tada himmar mu mutuna cewa Allah ya ba mu dama to bari mu amfana da ita bayan damar rayuwa da Allah ya ba mu muka riski ramadana ya ba mu lafiyar da za mu iya yin azumi akwai wanda sun riski ramadana ta yi ba su da lafiyar da za su yi azumi akwai mutane da yawa masu matsalolin rashin lafiya da ba su iya azumi wanda ko bai azumin ba ko da yana cikin masu uzuri ba yi fa da irin ladan da kake da shi sai dai ba za a ba shi zunubin rashin yi ba hata mata da suke al'ada in ba su yi azumi ba su da ladan wannan ranar shine ma'anar da kusan din tawaya a cikin addininsu so Allah ya baka rai da lafiya kana cikin ƴancin ka da aminci to ya kamata ka dauki wannan dama ka yi abin da ya kamata daga cikin abubuwan da asali suke samarwa da mutum wato lada mai yawan yawa to babu kamar shi kanshi azumi shi kanshi barin cin abinci da barin cin abin sha da barin biye masha'awar iyali tun daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana to babu abin da ya kai shi lada a cikin wannan wata shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce cikin hadisul qudsi wannan ibada ta wace ni ne zan bada ladanta babu lissafi. Duka sauran ibadojin da muke Allah muke mawa, sallah da muke yi, da zakka da muke fitarwa, da istighfari da muke yi, da duk abin da muke, ai duka ana sara muna yi ne dan Allah. To amma Allah ya waru wani a ciki ya ce wannan na musamman ne ya danganta shi da kansa. Sai Allah ya ce mutum ya bar abincinsa da abin shansa da abin sha'awarsa dan ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ya ce zan bashi lada babu lissafi. Sai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai azumi yana da wasu farin ciki guda biyu na musamman. Farin cikin da yake ji kullun daidai faduwar rana sanda zai sha ruwa, zaka ji wani dadi, yace to kuma babban farin ciki sai ran da ya gamu da Ubangijinsa. Allah ya tanaji kofa ta musamman wadda sunanta bil munasaba irin sunan masallacin nan Ar-Rayyan, wato kofar asha a koshi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace in aka bude ta za a zo taron alkiyama a kira a ce aina sa'imun, ina waɗanda suka damu da ibadar azumi. Anan ana nufin wanda yake yin nafarilla kuma ya ci gaba da yin ma wanda ba nafarilla ba. Aina sa'imun, za su taho gaba ɗaya a ce to ku shiga ta wannan kofa. An ware muku kofa ne ta musamman saboda darajar da kuke da ita a wurin Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zaran na ƙarshen su ya gama shiga za a maida wannan kofa a rufe ta shikenan har abada, ba wanda zai ƙara shiga ta wajen. Saboda haka shi kanshi azumin ibada ce mai matukar daraja. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya azumi wuni guda don Allah za a nisanta fuskar shi daga wuta tsawon tafiyar shekara 50. Wuni guda bala tana kai za ka yi wuni 30 ko 29. To haka mu kula da yin azumi din nan, musamman ga wanda yake ganin yana da wani rabin uzuri, zace rabin uzuri wanda zai ana shi azumi amma kawai sai ya sakankanci sai ya ki. Mutum yana da wata ƴar makarariyar ulsar shi zai iya yin azumin fa, amma sai ya dinga wasu ƴan dabaru, shi wallahi kaza kaza, gara dai ya ciyar, gara ya kaza, ya ki. To Allah dai ya ce wa anta sumu khairul lakum. Ko kuma mata, a wannan lokacin za ga mata duk sirkiki ta malamai da tambayoyi iri daban-daban. Idan ana rayuwa normal circumstance ba su damuwa da wannan fatawa. Jini ya dan rikice tunda sallah ba a biya, to bata damu ba. Za ta iya ta yi going beyond tsarkinta dan ta ga wani dan abin nan wani dan rikici haka, ba su damu mutum ta san sallah ba a biya. To amma azumi tunda ana biya sun dinga rikici kenan da malamai. Ga ta malam ni ce wallahi na ga tsarki amma daga baya na ga jini, ni ce ban yi azumin bara ba saboda ina shayarwa, yanzu kuma ina da ciki, yanzu ya za a yi. To ka'ida je guda ɗaya amma ita ce duk wanda ya sha azumi saboda wani uzuri, to abin da ke kanshi shine ramuwa. Ba za a ce mishi kai ya rama ba, sai in ramuwar ba za ta yi ba kwata-kwata. Tsoho ne ya riga ya tsufa, ya zama patient na geriatrics ko kuma wani ne wani terminal disease wanda ba a sa ran warkewa irin wannan ciwon, ko wani uzuri irin wannan ko makamancin sa, shine kawai zai baka dama ka kai ga alternative na ciyarwa. Amma ba ka ba duk wanda ya sha azumi to ya san ramuwa ne akan shi. Idan mutum ya san wannan zai dauki himmar bare yi matuƙa zai iya. Saboda haka yin azumin shi yafi. To haka matafiyi, idan matafiyi ya ga yana so ya sha azumi shari'a ta ba shi dama, amma da zai daure ya yi shi ma wa anta sumu khairul lakum, yi din tare da musulmi ya fi yin maka. Amma in ya ga zai sha azumi tafiya daga nan zuwa Abuja, zai tafi Lagos, zai tafi Borno, zai tafi Azare, zai tafi Gashuwa, zai je Hadeja, zai je Bayelsa, ya ga cewa zai sha ruwa, shari'a ta halasta mai. Amma da zai daure ya yi saboda wannan girman ladar da kuma yi tare da musulmi gaba ɗaya, to da ya fiye musu. Musamman kuma irin tafiye-tafiyen da ake yanzu, za ka gama ma tafiyar kai ba kai azumi ko ba ka ci komai ba. Musamman inda ƙasashenmu na musulmi ɗin nan za ka bi. Daga nan yanzu daga nan har ka isa Borno, wataƙila da wuya ka tarar da wani wuri da ake saida abinci da rana. Kuma kai ma za ka ji nauyin, duk da ya halasta za ka ji nauyin a tashar mota ko a airport kawai a ganka dattijo da kai kawai kana ta zaman bakan abinci, za ka ji nauyi. Kuma ka ga ba za ka ce sai ka shiga man ɗaki ka ɓuya ka ci ba. Kai ba maƙaryaci ba, kai ba ɓarawo ba. So kawai za ka ga tactically gara ma kai azumin. gare zama yunwar da ka sha ta ibadarci in yaso idan Allah ya sa dare yayin maka a hanya sai ka sharuwa tsaran sauran musulmi wannan dan ya zama kana da kwadayin samun ladan ka dauki azima saboda kai kuma masa albarka mu kula da shi kanshi azumi duk yadda za a yi zama kana yin azumi in ba wani uzuri wanda yake karbabbe a shari'a na rashin lafiya ko wata damuwa yafi karfin ka ba in haka ya faru da kai da zaran an shiga watan Shawwal to kai kokari kai mubadara kaga cewa ka rama abin da ake binka abu na biyu daga cikin manyan muhimman ibadun wannan wata shine sallar dare wannan sallah da ake cewa ashan ko tarawih ko qiyamul layli ko tahajjud ko makamancin sa ana so ka bada himma wajen ta Nabi sallallahu alaihi wasallam yace man kama ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya dage yayi ta yin sallar dare cikin watan ramadana yana mai imani da Allah da neman lada a wurin Allah za a rangwanta mishi a gafarta mai abin da ya gabata da dukkan zunubin shi sannan ana so ya zama a tsayi da salolin a masallaci yana daga cikin sha'air na ramadan khasa'is na ramadan shine a ga cewa ko ina ana sallah mala masallatai ko ina majalisai ko ina a gidaje a angoni ko ina a tsayi da salolin ashan yana daga cikin khasa'is na ramadan sannan kai ma kai kokari a dinga yi tare da kai a cikin jami kar ka yadda kasala ko nauyin jiki ya hana Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kama ma'al imami hatta yaqdiya salatuhu ko hatta yusallima ko hatta yansarifa a wata riwaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kutiba lahu ajru qiyami laylati wanda duk ya tsaya tare da liman har liman ya gama rak'o'in shi gaba daya wutiri za a baka lada kamar ka kwana kana sallah saboda kuma kiyayi wannan lalacin da an yi biyu ko hudu kawai ka fice kuma ina ka tafi kaje ka zauna a majalisa kaje ka shiga banda tsawaya kaje gida kun ci gaba da fira da madam ko kuma ka ban madam din ma a masallaci ita kai kuma ka koma gida kawai kana ta nishi sama sama wannan yana faruwa yawanci saboda cin abinci da yawa da an kira sallah an sha ruwa mutum in ya niki abinci mai yawa kaga galibi 1 hour ne approximately sakankani ko 1 hour 15 minutes za a zo a fara sallar asha to wanda ya ci abinci mai yawa bayan sallar isha din galibi a lokacin abincin nan da nauyi bai riga ya narke ba to sai ya kasa samun nishadin yin sallah saboda kaga iyayenmu na da ai ba a yin haka da can duk da karatu bai kai yawan na yanzu ba amma za ga an zo bude baki tsakanin magariba da isha ba a cin main course na abinci ana cin yan kananan abubuwa ne dan dabino dan kunu din nan haka yan small chops din nan haka su za a ci a hakura asalin abincin za a bari to sai an je an yi ashan to a irin wannan sai ka ga mutum ya zo yayi ashan din da nishadi sannan kuma su kansu limamai na ashan yana da kyau su zama suna da fikihu su dinga kulawa da awdu na mutane limancin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya ba mu abin nan wato haske akan yaya ake limanci da al'umma in zaka sallah da mutane ka dinga kula cewa akwai mai rauni akwai tsoho akwai gajiyayye akwai mara lafiya akwai mai wasu bukatu to sai kai tsaka tsaki sallar yadda za a gama da nishadi idan ka tashi zaka je kai taka cikin dare taka ta alaran ma ta gangaran in ka ga dama in ka dauki bakara kar kai ruku'u sai ka kai karshen ta ko asbahi ta suke ka to wannan kai kadai ne kuma nan kai kana yin kana cin tukuri ne wato kana gyara tilawar ka ne to yayi kyau haka amma sanda al'umma suka taru a bayan ka matsayin ka na liman sai ka saukaka musu kai musu tsaka tsaki wanda kowa zai yi sallar cikin nishadi ba mutum ya zo bauta Allah kuma kasa yana jin haushin ka mai kunyar ibada yana jin haushin ana sallar yana jin haushin cewa liman ya matsa mara kaga wannan ba dadi yayi ko sannan an zo addu'a ta wutiri ita ma ayi ta tsaka tsaki a samu kalmomi cikin ma'afurat abubuwan da aka ruwaito daga hadisai na addu'o'i masu jawami'ul kalim sai a takaito akan su yadda mutane ba za su galabaita ba wannan zai sa gobe sai su dawo haka ake so kwanaki 30 din nan ko 29 kullun a yi da kai kar ka sake a ce ga wata rana saboda ana wani wasan kwallo ko ana wata shirin drama ko an gaice ka wani iftar na yan gayu a ce akan haka kawai kai nisan din ashan ba karama asara bace haka mu dage jama'a in wani dalili yasa kai misalin ta wani dalili na shari'a halin rashin lafiya ko tafiya ko wani uzuri makamanci haka babu laifi kana iya ramawa washe gari da safe lokacin hantsi zaka yi samun wuri a masallaci ko a gidanka ka sake yin nafila raka'a 10 ba sai kai wuturi ba kana yin biyu kana sallamewa har ka gama wannan ya zo a cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ramawa duk da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yakan rama ne saboda shi sallar dare a gunshi farilla ce Allah ya ƙara mene nafilar talaka amma kai ma idan ka rama musamman a wannan watan to ka kyautata dan ya zama ka samu cikakken au na sallolin nan da ake so a yi cikin watan Ramadana da qiyamul layl wannan abu na biyu kenan abu na uku karatun alqur'ani ana so mu gyara mu'amalar mu da alqur'ani a wannan lokaci wajen karanta shi wajen sauraron karatunsa a gun masu karantawa wajen zuwa inda ake koyar da ilmominsa shine kamar tafsiri ke wajen aiki da dokokinsa wanda ya haka shine yayi asali abin da ake cewa tilawa haqqa tilawatihi ke haqqa tilawatihi bai nufin kawai cin tukuri bai nufin kawai musaffa bai nufin kawai karantawa a'a da karatu da tadabburi da fahimta da aiki shine in kai haka yi haqqa tilawatihi saboda mu kula jama'a ya zama cewa kana da hizifi da kake karantawa kullun kana da abin da zaka karanta mutanen da sahabbai da tabi'ai da na bayan su suna karanta qur'ani karantawa na ban mamaki a lokacin azumi al-imam al-bukhari wannan mai sayi bukhari aka ce yakan yi sauka 33 ko da 5 a watan azumi al-imam shafi'i aka ce yana yin sauka 60 haka zaka ji labarin abin kamar aljanu suna sauke qur'ani su kai su kawo to mu duk ba za mu iya irin nasu din nan ba to amma mu yi irin wanda za mu iya akalla a ce yanzu daga farkon watan nan zuwa yanzu akalla a ce kai izu 20 shine na mafi lalaci ke ka kullun kana izu biyu ke kaga wannan shine wanda zai sauka daya amma wanda suke masu himma yanzu wani ya sauka a kwana 10 nan kullun yayi izu shi da yanzu ya sauka sauka ta farko sai sake mai ta sauka ta biyu haka sauka ta uku to wanda ilimin shi ko karatun shi ko goge shi bata kai ba to shi ma dai kada ya gaza daga abin da zai iya sannan in baka samu halin karantawa da yawa haka ba yi kokari ka dinga saurara a jikin wayarka ko a rediyonka ko a motarka ka dinga kunna tilawa qur'ani kana saurara ka dinga sa earpiece a office ɗinka ne ka kunna a computer ka saurara idan wannan bai samu ba ko a gida ne in kana da ƴaƴa mahaddata ko matarka ko kana da aboki mahaddaci ko kai mahaddaci ne ku zauna ku karanta wa juna ku yi musaffa wannan ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta ya zama da mu'amala ku da alqur'ani ta tsaru sosai sannan uwa uba majalisai da ake karanta alqur'ani ake fassara shi wannan kyakkyawan mashru'i program ne mai kyau sai a same ka kana musharaka a wannan program idan akwai masallacin angoku in babu ka tashi ka je inda ake tafiyar da zaka yi din nan ka je duk taka wanda zaka yi mala'iku suna maka addu'a idan baka kusa da inda ake nesa ta zo kusa ga hanyoyi nan da dama ga radio nan ga TV nan ga social media nan ga YouTube nan ga wacece in dai mutum ba ma asaranci bane ba zai rasa dai inda zai mori wannan alkhairin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi da kansa a watan Ramadana yakan yi muraja'a Qur'aninsa malamin sa Jibrilu yakan zo ya karanta masa alqur'ani ya masa muraja'a aka ce a shekarar ƙarshe ta rayuwarsa sai da ya masa muraja'an nan hasu biyu wato bayan sun sauke duka suka sake juyawa suka sake saukewa kowace sura kowace aya yana annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin ma'anoni da hukunce da abin da ya shafi abin da qur'ani yake nufi saboda kaga wannan daga nan aka samu wannan dabi'a ta karatun alqur'ani a cikin watan azumi saboda ka kar a banka a baya ka yage rabanka game da alqur'ani musamman a wannan wata na Ramadan sannan abu na gaba sadaka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar da aka bada labari a wannan hadisi idan Jibril ya zo ya mishi karatu cikin dare sai ya wayi gari yana ta alheri kamar iska sakakkiya ana son mutane masu wadata su bada himma wajen alkhairi cikin watan Ramadan wanda ma ba mai wadata ba mai karamin karfi shi ma ka a bashi a baya Allah ya ce la yunfiqu sa'atin min sa'ati kuma qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda yake da wadata ya ciyar daga wadatar shi wanda kuma Allah ya takaita arzikin sa shi ma ya bayar daga abin da Allah ya bashi saboda haka mu kula da ciyarwa sadaka kyauta, shayar da abin sha, iftar na masu azumi, taimakon talakawa da gajiyayyu da marayu da masu karamin karfi da zawarawa da kananan abin nan ma'aikata, wato duk mutanen da muka san cewa mun fi su wadata dangin mu ne na nesa wanda suke can garuruwa inda muka baro, makwabta ne na kusa, abokan aiki ne a office, ma'aikatanka ne da suke karkashinka, talakawa ne, marayu wanda iyayensu suka rasu, zawarawa wanda mazansu suka mutu ko aka sake su a aure, duk wanda zaka iya taimaka mishi da sauran al'umma, wannan alkhairi ne mai daraja sosai a wannan wata. Saboda jama'a waɗanda Allah ya ba su wadata ku fitar da kuɗi ku ci gaba da aikin alkhairi, alhamdulillah mutane sun fahimci wannan karatun gurgurdan hali, inda kaza ga a ƙasar nan tamu, ƙasar Hausa, ƙasar musulmi, za ga mutane suna kokartawa, al'umma suna yin iyayensu, masu kuɗinmu da masu wadatanmu da masu ƙarfi a cikinmu, za ga Allah madaukakin sarki ya huwace wasu daga cikinsu, wato alkhairin nan. Wannan shi ne alkhairin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya huwace maka shi, ka cancanta ma ai maka hasada. Ko kaga ana ma hasada kanka da mu, ka cancanta. Wani alheri ne, alherin Allah ya baka dukiya, kuma ya sa ka fi ƙarfinta, ta zama tana hannunka ba ta zuciyarka. Kana iya ɗauka ka bayar, kana iya taimako, kana iya sadaka, kana iya kyauta, kana iya ciyarwa. Ya zama na cewa wannan arzikin da kake da shi al'umma suna moran shi. To wanda duk Allah ya bashi wannan alherin, to ko ya ga ana mai hasada kai da mu, ya cancanta mai hasada. Na fata muna ganewa. Saboda masu arziki su ci gaba da aikin alkhairi musamman a wannan wata. A taimaka wa masu karamin karfi, a taimaka wa marasa shi, a ciyar da abinci, a tufatar, a isar da ainihin alkhairin Allah zuwa duk wanda Allah ya kaddara zai samu. Dan alkhairi ya baja-baja. Su mutanen farko, al'ummar farko a cikin tarihi an nuna cewa suka fitar da zakkansu ne galibi a Sha'ban. Sabanin mu da muke so sai Ramadana mu fitar. Su suka fitar ne a Sha'bana dan su ba wa talakawa, talakawan su zama cewa su ma sun shiga Ramadan alhalin ba su da bukatar su sun je neman abin da za su sa a bakin salati. To idan mutum ya fitar a Sha'ban din daidai ne. Idan ko bai samu hali ba sai yanzu babu laifi ya fitar. Sai babu laifi ma ya fitar ya ƙara akan abin da ya fitar. Fitar da zakka, a ƙara da sadaka, a yi kyauta, a yi alheri, alheri ya bazu ko ina, a samu albarka, a samu yalwa a cikin ainihin al'umma musulmi. Wannan shi ma yana daga cikin abin da yake hanyar samun alkhairi. Idan kana yi to ka gode Allah, idan kuma baka yi to ka canza hali. Wanda duk ya rowa to kan shi yamawa. Allah ya ce man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara. Wanda duk ya rowa to kan shi yamawa rowa, Allah yana da wadata ku ne talakawa. Wanda duk ya rayu bai alkhairi ba, daga cikin nadamar da zai yi shine ranar alkiyama ko tun a kabari, sai ya dinga nadamar ina ma da za a bashi dama. Kamar da Allah yake cewa anfiqu mimma razaqakumullahu min qabli an ya'tiya yawmun ba wannan ba, min qal karshen suratu ada kuma sai yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Sai mutum yayi fatan cewa kar mutum ya bari sai mutuwa ta zo, ya dinga cewa ya Allah ina ma da zaka jinkirta mu koda dan kankanin lokaci, koda awa guda ne in yi sadaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa ku yi sadaka fa tun kuna cikin hayyacinku, ku yi kyauta ku yi sadaka. Ba sai mutum ya zo gargara ba ya dinga cewa abawa na kaza, abawa na kaza, abawa na kaza, wanda a lokacin kuma shari'a ta ce ko ya faɗa ma ka a yadda, ba za a yadda ba, ko ya faɗa tun da ya zo cikin gargara. So yayi losing kenan. Sannan jiban yadda wato rayuwa ta canza ƴan uwa masu albarka. Yanzu ƴaƴa galibi kosawa ma suke babansu ya mutu ya ba su risk dukiya. Ba wai suna mishi fatan ya tsayar rai bane. Ya riga ya tara, to Allah suke ya kauce kawai a ba su rabansu. Rabansu din nan da shari'a ta ce a ba su. Shari'a ta ce kafin a ba su a cire haƙƙin abin nan wasiya da haƙƙin bashi. Amma yanzu ka kaga cewa mutum ya mutu ya bar dukiya, ba ma bashi ba ne, wani partnership ne ma na kasuwanci tsakanin shi da wani ko wani agreement. Amma ƴaƴa za su shafa don shi, to ka ce ba su sani cewa dukiyar wane mamaci a cikinta akwai miliyan 200 na wane da ya bayar jarin shi,
ga takarda ga komai ayin ce kai ƙarya ne ba sai da ba ai ta rigima saboda tsabar san duniya amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin al-Imam Hakim cewa al-qiyama tana ƙara kusantowa amma mutane babu abin da suke ƙarawa illa tsabar san duniya da nisan ta hanyar lahira bashi da aka ce da ana bin mutum sai ana shi kwance kabari ku da ya bari a baya ƴaƴan shi wanda ya kamata ku ta mai addu'a ku ga cewa ya tsira amma sai ku ce ba za ku biya bashin ba duk abin da za ya yi wai saboda in sun biya suna ganin kaman abin da ya bari na estate din da za su samu ya ragu shine kawai fa asarar su sun gwamnati ya je can a horar da a hora shi sun gwamnati ya je ya fuskanci sakamako wasu ma za su dinga fara cewa aka ce to ai ya kamata a cikin kudin da baba ya bari a taimaka a cire wani abu a mai sadaka da sauran su ne ce a gaskiya baba ya riga ya sadaka da zai sai ai ba ya gina masallaci a wuri ga baba ya riga ya cire yana shi wato su ba za su bada dama wani abu da shi ya tara ya sha wahala shekara da shekaru su kuma kawai sun samu ne a bagas amma ba su ba shi dama ya tsaya ci gaba da moriyar wani abu saboda abin da kake so ka mora tun kana da rai ka sauri ka mori shi baka da garanti akan ƴaƴanka domin wasu dama daga cikinsu Allah ya ba da labari innama amwalukum wa auladukum fitna lallai dukiyarku da ƴaƴanku jarabawa ce a cikin iyalanku akwai jarabawa game da ku haka a cikin ƴaƴa saboda ka wanda yake da arziki jama'a baka da lokacin ne dace kai sadaka kai kyauta kamar yanzu da kake da ranka da lafiyarka kai sadaka kai kyauta kwanaki ake wani rikici a Kano wani mutum attajiri ya sai da wani dukiyarsa ɗayan shi sai kai shi ƙara suka ce ba sai da ba ina zahiri magana tana kotu ya sai da wani kamfanin shi kuma ya siyar ne dan ya je asibiti ina jin wasu mun ji labarin ko mun gani ko dukiyarsa ce wanda fa yayi wahala wasu tun kafin ya auri wasu a ciki yanzu kuma yake da buƙatar zai je asibiti ƙasar waje sai ya ɗauki dukiyarsa su ma ɗin ba attajirai ne ba wai matsiyata ba ne sa da kuɗinsu a hannu ba su haɗa kuɗi suka kai shi asibiti ba har sai da yawa kan shi ƙiyamar laili ya je sai da wani estate nashi ya ɗauki kuɗin shi ya tafi asibiti yana dawowa kawai tare da samaci cewa ba su yarda ba abin akwai ban dariya fa ko ba su yarda ba ciniki a gurinsu kawai is void ba su yarda ba kawai meye dalili suka ce wai suna ganin kamar babansu ba yi da hankali dan me zai sai da wannan abin da suke jira ya mutu su gada so in kaga ƴaƴa sun kai ga irin wannan matakin to abin da ya kamata kai kanka kiyamul lailin tun kana da ranka da lafiyarka ka taimaka wa kanka kai aikin alkhairi Allah ya shirya mana zuriya so akwai wani abu da ke da muhimmanci a cikin watan azumi wanda shi ma wani sashi ne na azumi shine kame baki daga maganganu na banza daga surutu daga yawan fira da yawan sakin baki balantana kuma gulma da cin naman mutane da ashariya Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man la yad'u qawla zuri wal amala bihi wanda duk ba zai iya barin ƙarya ko aiki da ƙarya ba Nabi yace falaysa lillahi haja an yab'a ta'amahu wa sharabahu Allah baya buƙatar azumin wannan mutum wannan azumin irin shi ne wanda Nabi yace ana iya samun mai azumin da bai da ladan komai sai yunwa banza shine mutum yana azumi amma bakin shi bai rufe ba yayi surutu yayi ƙarya yayi sharri yayi alfasha ya ci naman mutane yayi ashariya surutu ta tsawon muni to wannan da gurgurdan surutun da gurgurdan yanda yake sare ladan azuminsa har sai an kai magariba bai da ladan komai saboda kai masu albarka mu kiyaye wannan yana da muhimmanci kwarai game da azumi mu kiyaye bakunan mu kiyaye ainihin wato mutuncin mutane mu dawo daga rakiyar yawan surutu surutu na baki da kuma har na rubutu ma mu je social media mai ta surutu mai ta sakin baki ba wani amfani so wannan ba abu ne mai kyau ga mai azumi ana so mai azumi ya zama yayi saumul batan bakin shi ya kame daga abinci da kuma saumul jawarih gaɓoɓin shi sun kame daga barna bakinsa da hannunsa da ƙafarsa da idansa ya kame su daga barna sai mu lura mu ga sofa a wani yanayi muke game da bakunan a wani yanayi muke game da mu'amalan mu da mutane a lokacin azumin har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda wani zai zage ka kana azumi to kace mishi ni ina azumi wa in sha tamahu ahadun wani ya zage ka ba ce karama ba suka ce mishi ni ina azumi baka fada a matsayin ka na mai azumi a saboda mu kiyaye wannan yana da ainihin wato matsayi sosai abu na gaba sai kuma azkar ana so mai azumi ya kiyaye zikiri ambaton Allah safe da marinci zikirori na bayan salloli zikirori na fitowar rana ko faduwar ta zikirori na yau da kullun da sauran istighfari da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tasbihi duk ana so mai azumi ya kiyaye yin su maimakon surutu na yau da kullun waɗannan su ya kamata ka yawaita za su baka lada mai yawa su ya kamata ka yawaita ko da yaushe da kuma addu'a mai azumi yana da addu'a da Allah yake amsawa duk addu'a da mai azumi Allah yana amsata a kowane yanayi musamman a yanayin buɗe baki ko lokacin da kake shan ruwa ko bayan sallar asubahi ko makamantan su to mai yawaita addu'a mai dinga roƙon Allah falalarsa addu'a game da neman gafara Allah neman Allah ya jikan mu ya jikan iyayen mu neman Allah ya karba mana ibadojin da muke yi sannan kuma wannan ƙasa ta mu ta Najeriya to mu dinga saka ta cikin addu'a musamman a wannan yanayi da muke ciki dukkanin mu san cewa wannan ƙasa ta mu tana fuskantar yanayi ne haɗari ta fuskar rikirkicewa al'amura a kusan duka muhimman sectors na rayuwar mu da ya kamata zama su ne ginshikin rayuwar al'umma na mu su rikirkice halin tattalin arziki halin tsaro halin shugabanci da mulki makarantu kiwon lafiya abubuwa gasu nan duka sai ƙara rikirkice su musamman a wannan ƴan kwanakin al'amarin tsaro din nan security ya lalace sosai waɗannan la'anannun mutane da ake cewa bandits ko kidnappers sun matsawa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaluncin su ya kai ya kawo dabbancin su ya bunƙasa rashin imanin su dukkanmu muna ganin rabon da ake da suke sakawa akan social media na zaluncin da suke ma bayin Allah mutum a dinga tattaka shi kamar ana taka abin nan kwaɓar ƙasa mutum yana roƙo yana neman afuwa amma saboda zalunci ba sa ji ba sa gani wajibi ne jama'a mu dage wajen addu'a neman Allah madaukakin sarki ya kawo mana dauki ya kawo mana agaji mu dinga bayyana raunin mu ga Allah da neman taimakon sa da muke sannan kuma shugabannin mu dinga masa addu'a don wannan haƙƙin su kuma Allah ne tambaye su akai mu dinga masa addu'a ubangiji Allah ya taimake su wajen su sauke nauyin nan mun san sauke mu ne zamu ciri ba idan ba masu iyawa bane Allah ya canza mana da mafiya alkhairi wajibi ne mu dage jama'a wajen yin wannan addu'o'in muna tadarrui ga Allah babu abin da ya gagara Allah idan muka yi ta addu'a da komawa ga Allah da zakatun mu lafi shamamaki kasan nan ta sha shiga yanayi wanda za a kaman kawai tangantanga take na ta kifi amma da addu'a bayin Allah da rahama Allah da sasaucin da yake yi ma bayin sa sai kaga Allah ya dawo da ita kan hanya to musamman inda muke halin ittirari Allah ya mana alƙawarin amma yujibul muttarra idza da'ahu yakshifu su idan mutum yana cikin halin kunci ya kirayi Allah ko baka da imani sai Allah ya biya ma buƙatarka dan shi Allah a wurin sa isa ce biyan buƙata idan ya zama ka koma gare shi ka tabbatar ba wanda zai iya sai shi to koda kai mutum banza ne tare da lokacin sai Allah ya biya maka saboda wannan shine cikar Allah ta kansa da karamcin sa jama'a mu koma ga Allah ne ta addu'a da neman wato agajin Allah akan wannan ƙasa ta al'amarin tsaro al'amarin tattalin arziki al'amarin mulki da shugabanci al'amarin wato sana'o'i da ake yi halin da makarantun mu suke ciki da asibitocin ban san yaya nan Abuja tunda birni ne wataƙila ku duba ku da wannan matsalolin amma mu da muke rayuwa a makwabtanku wasu garuruwa ƙodarar Abuja wataƙila mun fi sanin wannan matsalolin ba mu da irin wannan siren environment ɗin komai lahiya lauku ban saya makarantun Abuja suke da asibitoci mutum da na kuma makarantun gwamnati ba kuwa kamar ma ba ku da buƙatar su mutanen Abuja eh ba na gani da makarantun gwamnati suke kaga mu ko mu a garuruwan mu muna da buƙatar su akwai talakawa wanda dole ba su iya affording wani abu sai makarantun gwamnati to zaka je ka ga makarantun sun fi kama da kufai irin wuri da aka daina amfani da shi abundant abin nan buildings sun fi kama da haka malaman babu wani armashi aikin da suke saboda babu motivation shugabannin makarantun babu abin da ya dame su illa ne za su samu. To wannan irin abu bai da alama alkhairi ga goban mu, domin haƙƙin ƙasa ce ta samar da ilimi ga ƴan ƙasa domin su zama mutane na gari. Da zarar an ce babu ilimi, jahilci ya baza al'umma, shi ne za ka ta gani irin wannan dabbanci, irin wannan abin da Fulani dajin nan suke, babu abin da ya kai su haka illa tsabar jahilci. Irin wannan abin da muke yi na muna ji muna gani mu dangwala ma wanda ba su cancanta ba ƙwara, babu abin da ke kai mu haka sai illa tsabar jahilci. Don an ba mutum taliya ko atamfa ko 5,000 mace ta dangwala ƙwara, me ya kai ta ga wannan in ba tsabar jahilci ba? To wajibi ne al'ummar da ake so ta zama ta samu haske ta samu ilimi, ilimin addini, ilimin rayuwa, ya zama muna da ma'aunai na gane meye mai kyau meye mara kyau, muna da critical thinking da za mu iya analysis ɗin abubuwa mu gane cewa ga abin da ya kamata, za mu iya kallon consequences na abu cewa abu kaza an anyi ga abin da ya dawo na alkhairi kuma alkhairi. To wannan addu'a jama'a mu dage wajen wato addu'a don neman samun wato kyakkyawar rayuwa da samun kyakkyawar makoma. Cewa da aka yi a ta addu'a saboda rayuwarmu, wannan bai nufin mu manta da addu'ar lahira, ta fi muhimmanci. Domin shi ne rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, da kuma wabtaghi fima atakallahu daral akhira wa la tansa nasibaka minad dunya, ya zamana cewa lahira ce a gaba gare mu fiye da duniya. Neman gafara Allah, neman Allah ya tsiratar da mu, Allah ya samu gama lafiya, Allah ya samu cika da imani, Allah ya karba mana ayyukanmu da muke yi, Allah ya rangwanta mana a kurakuranmu da gazawanmu. To wannan ya zama shi ne yake da nasibul asad, shi yake da lion share na addu'o'inka. Sannan sai ka cike kuma da addu'o'in duniya, neman alkhairi, neman falala Allah, neman lafiya, neman aiki, neman koma me sai ka nema bayan ka nemi ainihin wato aljanna. Har ila yau a wannan wata na Ramadana, ƴan uwa masu albarka, akwai ibadar umara wanda tana da lada sosai. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya samu halin yin umara a cikin watan Ramadana, to ladan shi kamar ladan mutumin da ya yi aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Irin ladan da aka ba sahabban da suka yi hajjatul wada'i, shi za a baka. Kawai ga wannan ai ba karamin alkhairi bane. So wanda yake da halin yin umara, kai wa kan shirowa ya ce ba zai je ba, ko kuma ai ba rama ya je, ko kuma gara yayi wani abu da kudin, irin yanda zaka ji yanzu mutane saboda kin Allah, mutane ba su san daraja ibada aikin haji da umara ba, su fito su yi ta maganganu na rashin hankali cewa wai da mutum ya je aikin haji gara ya ja jari, da mutum ya je aikin umara gara ya ciyar da sauransu. Wanda yake wannan maganan to bai san me ibada umara da aikin haji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dinga tabi'u bainal hajji wal umara, ku dinga yin aikin haji kuna maimaitawa, ku yi umara ku maimaita. Yace saboda wannan daga cikin alkhairin sa yana ƙara arziki, yana kuma ƙara tsawon rayuwa. To sai nake kana ga mutane wasu su daina yi ne wajen kasa kashe kuɗinsu, ba kai ka ba su kuɗi ba, kuma ba za ka ga mutane me za su yi da kuɗinsu ba. Kuma wanda yake din shi ke ƙara samun kuɗin, masu ciyarwa da su suke umara, har ka ji suna ba da wai wani shawara na banza, wai in aka biya ma aikin hajji yanzu aka ce ka je ka yi aikin hajji, wai kai saboda matsiyaci ne ka ce kawai a baka kuɗin miliyan 8 sai a baka, kana ganin nan da baɗi za ta ai ka kashe ta kafin azumin ne mutum sai ka kashe ta, kana nan kuma a ƙolanka kai baka yi aikin hajjin ka je ka sauke farali kai wa Allah ibada, Allah ya gafarta maka ba? Kai kuma baka zuwa da miliyan 8 ba, baka san cewa wanda ya je Arafa, ranar Arafa Allah maɗaukin sarki yakan sauko sama ta duniya, ya ce mala'iku a buɗe sama kowa ya gani, ya nuna musu ya ce ku kalli duka bayina ne, ga bayin Allah nan farare fal a taron Arafa ɗin nan, ya ce dukkaninsu sun tsaya ne suna yi mini kirarin tauhidi, suna labbaika Allahumma labbaika, suna addu'a a wurina ni kadai, sun san ni kadai nake bayarwa, ni kadai nake gafara. Sai Allah ya ce mala'iku ku shaida duka na gafarta musu. Kai ba za ka so ka zama kace waɗannan ba, har mala'iku su dinga mamakin ya Allah kana nufin dukkansu? Akwai wanda wani kuɗin sata ne ya je da shi, wani kuɗi ne na marayu ya cinye, wani ya zo ne don riya kawai, wani ma da ya je bai damu da ibadar ba yana nan a zaune wuri ɗaya a cikin hemosu. Allah duka wannan ya ce dukansu, duk wanda ya wuni a wannan wajen Allah ya gafarta ne, zai dawo garinsu kamar jariri wanda ƙoshi ta haife shi bai da kowane zunubi. Dan Allah da miliyan 9 da wannan wani yafe maka? In ba kai baka da tunani ba, ko kuma tunaninka iya abin da kake gani ne na miliyan 9. Me yake miliyan 9? Misali. To wannan masu wannan maganganun tunani ne irin na Yahudawa jama'a. Zaka duk wanda yake da halin zuwa aikin Hajji da Umara ya je aikin Hajji shi Umarsa. In ka da halin biya mutum 100 ka biya musu. Din lada ne. In ka da halin biya ma bahaifiyarka da babanka da ƴan kannanka da ma'aikatan gidanka dukka dauke suka biya musu kuje ku bauta a dakin Allah, yi wa Allah godiya alkhairin da ya muku. Dama duke da ta Allah ce shi ya bayar. Dan me zaka wa Allah ruwa? Ai ba naka bane. Akwai wanda suka sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya samu halin aikin Hajji bai je yayi ba, in ya ga dama yayi riddama ya zama bai wuce ko Kirista ba a san musulunci shi. Kuma akwai mutanen da suka samu wadata suka yi irin wannan sakacin tun ma kafin wannan tunanin ya zo. Irin dai to ni ma'aikaci ne, ina ta aiki ban samu hutu ba, kasuwanci na tafi kafin na dawo zai iya samun tasgaro, ina da harkoki, ko kuma damuna ce yanzu ina tafi kafin dawo gwamnati ta lalace, kajina za su samu matsala kaza. Yaƙin aikin Hajji, yaƙin Umara, har kuɗin su ƙare. Yanzu kuma shi bai yi ba, ko babu kuɗin. Akwai irinsu da yawa, sai yanzu yana da dama cewa lokacin da na samu wadata, sannan na samu dama, zan iya yin kaza, zan iya yin kaza, ban yi ba. Yanzu kuma dama ta kuɓuce mun, to kar ka bari dama ta kuɓuce maka. A yi ƙoƙari a dama da kai a halin sanda ya kamata, ka yi abin da ya kamata. A yi wa masu albarka, waɗannan suna daga cikin tips, wato haske da nake so na ƙara mana ni kaina da ku na abin da ya kamata mu zama muna yi cikin azumin nan. Shi kanshi azumi da sauran abubuwa, sai mu lissafa mu ga wanne ne muke yi. Wanda muke yi to mu gode wa Allah, mai fatan Allah ya karɓa mana. Wanda kuma ba ma yi, sai mu kama yi daga yanzu. Wanda za mu iya mu yi, wanda ba za mu iya ba, wanda ya fi ƙarfinmu shikenan. Sai mai fatan Allah maɗauki sarki ya ba mu damar. Wannan ita ce nasiha ta kan na cika ku da dogon surutu wanda zai sa a fara manta farkon shi da ƙarshensa. Abin da nake fata, abin da na faɗa wanda yake daidai, wanda Allah ya sanashe ni na faɗa muku, wanda na tuna na faɗa muku, to Allah ya ba mu ladan saurare ne da ku. Allah kuma ya ba mu ikon aiki da shi don mu samu ainihin wato lada, mu samu tsira. Wanda yake kuskure ko mantuwa ko rafkan ruwa, ina fata Allah ya gafarta mana ni da ku. Allah ya amsa mana buƙatunmu a cikin wannan azumi, ya amsa mana ibadunmu, ya sa mana cikin waɗanda za a yanta a wannan wata. Akwai sauran abubuwan da ban faɗa ba saboda kan lokaci ya ja mu da yawa, irin su itikafi da sauransu. Naga na ci kusan awa guda, ban so zancen ya yawa. Larabawa suna cewa khairul kalami ma qalla wadal, mafi alkhairin zance shi ne wanda ya zama takaitacce kuma aka fahimce shi. Ina godiya ga ƴan uwa da suka haɗa ni da ku, wanda suka gayyace ni don mu zo mu samu wannan zama. Ina musu godiya, Allah ya ba su ladan duk wanda ya nuni zuwa ga wani alkhairi. Allah kuma ya sa wannan shine sanadiyar kullu wani zumunci tsakaninmu. Allah kuma ya sa mu gama lafiya. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.